gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma zai iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna.
To masu sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Talata shirin yau da gobe kan yi dubi ne akan ilimi, inda a yau ba 19 ga watan Maris din shekarar 2019 zamu yi magana ne, zamu tattauna ne akan kalamin da ministan ilimin Najeriya Adamu Adabu yayi na yunkurin da gwamnati take na kafa dokar hukunta iyaye da suke hana yaran su zuwa makaranta.
Yanzu kamar ni jiha tawara na fito Katsina tun daga matakin primary har secondary. Kauta ne to me dalilin da zai sa kake kai danka makaranta ko so kake kai da na sani.
Kwanan nan ne ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu bayan wani taron suna ministoci da aka yi a Abuja ya faɗa wa manema labarai cewa iyaye da ke kawo cikas a kokarin da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa kowane ɗan Najeriya ya je makaranta za su fuskanci hukuma. Saboda haka ne yau wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya tuntuɓi malamai domin jin ta bakin su. Kuma na tattauna da wata professor a nan Amurka akan wannan batu.
To waɗanda ke karkara ya za a yi da su? Masu sauraro, ku kasance da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin jin yadda ya kaya. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan matakin da ministan ilimin Najeriya Adamu Adamu ke shirin dauka na hukunta iyaye da suka hana yaran su zuwa makarantar boko? Ga kuma yanda kuka ansa mana.
Ansan mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Ahmed Rufai Salihu, inda ya ce kafin hukunci wani tanadi aka yi wa ilimi.
Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yake cewa gaskiya wannan hukuncin da minista yake shirin dauka akan iyayen da suka saka yaran su makaranta yayi tsauri sosai. Ya kamata a san halin da iyaye suke ciki kafin a dauki wannan matakin.
To sai kuma amsar Muhammad Bako da Magaram, inda yake cewa hakan yayi daidai da fatan iyaye za su amsa wannan kiran, domin ilimi shine ci gaban gida, shine ci gaban ƙasa, shine ci gaban addini, komai sai da ilimi.
Sai Sadi Alhaji Ali Yunusari daga jihar Yobe shi ma, inda cewa hakika ilimi wani abu ne mai matukar muhimmanci a wajen matasa masu tasowa da ma sauran al'umma baki daya, amma matakin da ministan ilimi Adamu Adamu yake kokarin saukarwa sam bai dace ba.
To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa wannan mataki ne mai kyau, kuma idan an yi haka zai taimaka matuka, domin akwai iyaye da dama da ba su son tura yaran su makaranta bisa fakewa da suke yi da talauci.
Sai Idris Diya, inda yake cewa a gaskiya hukunci yayi, domin kuwa rashin ilimi ba karamin koma baya bane ga al'ummar mu.
To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar, inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa, yau da gobe hakika wannan matakin yayi daidai.
Sai ansar Jamilu Musa Sabon Layi, inda yake cewa hakika ilimi shine gishirin zaman rayuwa. To amma kash mu matasa, saboda irin halin tsadar rayuwa da kuma talauci da ke nema ya zama mana ruwan dare, ya sanya ilimi yana neman ya fi karfin ganin yadda makarantu ke da uban tsada.
Sai kuma amsar Abdul Malik Mujahid, inda yace to shi zai baiwa ƴaƴan talakawa kuɗin karatun tunda ba kyauta bane.
sai Maina Abdullahi Duma inda yake cewa yayi daidai amma fa ya tuna da cewa talauci ke sa iyaye hana yara zuwa makaranta.
To sai kuma amsa daga wurin Umar Adamu Katagum inda yace hakika matakin hukunta iyaye da ba sa barin ƴaƴansu su je makaranta da ministan ilimi yake shirin yayi daidai ne domin dai ilimi ba abun wasa bane.
Sai Shafi'u Sani inda yake cewa wannan yaudara ce kawai ba wani uba da zai hana ɗansa zuwa makaranta matukar za a baiwa yaron ilimi da kayan karatu kyauta.
To amsan gaba kuma ya fito daga wurin Adamu Muhammad Mai Nasara.
To sai Hayatu Usman Koko inda yake cewa salamu yau da gobe a gaskiya wannan mataki yayi daidai Allah ya bada nasara.
To amsan mu na ƙarshe a yau kuma ya fito daga wurin Lawali Ismail inda yace sai mun ji hujjar shi tukuna za mu faɗi ra'ayinmu.
To mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku.
Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da wasu malamai.
To jama'a assalamu alaikum. To tare da ni akwai malamai da zasu gabatar da kansu kuma mu yi muhawara da su game da wannan doka. To da farko ya sunan malamin?
Sunana Alhaji Abubakar Ciro mai Sabo Yaba Lagos.
Gashi gwamnatin tarayya ta baki ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu na cewa gwamnati za ta dauki mataki na dore duk iyayen da aka samu basu kai ayyan su makaranta ba. Ku ya kuka ji da wannan barazana na gwamnati?
Eh, wannan barazana ta yi daidai ko ba gaskiya ba don rashin ilimin nan mugun abu ne. To amma fa menene ainihin makasudin da yasa kaga mutane ba su damu da kai yara makaranta ba musamman mu can arewacin Najeriya? Dalilin haka shi yasa duk kasar da ba ta da ainihin masana'antu to baya take kuma gwamnati kawai ba za ta dauka kowa da kowa aiki ba, amma akwai masana'antu duk wanda ya gama aiki ya gama makaranta insha Allah ba zai rasa inda zai dallabe ba ya samu wurin cin abinci. To ba mu da masana'antu ko ba gaskiya ba? Sannan kuma mu shugabanninmu can arewa tsakani da Allah ba su da kula, ba su damu da ƴaƴan wasu ba sai ƴaƴansu kawai na kansu suka damu da su, sai kuma waɗanda suke na dole ba a tafiya sai da su su ne kawai suka damu da su. Amma in a ce wannan ɗan talaka ne ko ko ɗan wani ne ko ko ga wani ɗan Allah ya bada mai hazaka, to in bai da wanda zai tsaya mai ga matakin ilimi sai dai ya karatu. Kuma sannan mutanen karkara kana ganin fa ba su ma damu da me yake ce mai ilimi ba na zamani ko kuma ainihin na Islama. To kuma kaga ilimin Islama mu a musulunci duk mutumin da na haihe ɗansa bai karantar da shi alqur'ani ba, bai karantar da shi sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba, to tabbata ko zai tashi a zarge gaban Allah ko ba haka ba? To kana ganin yara kanana nan muna nan za ka ga yaro karami wanda bai fi shekara 8 9 10 wa za a turo shi neman kuɗi ya abin ya zama kamar mahauka. Ka haifi ɗanka baka karantar da shi alqur'ani ba, baka karantar da shi sunnatar rasulullahi ba, kurun ka tura shi neman kuɗi ya tashi a matsayin jaki kawai bai san komai ba sai neman kuɗi kamar dabba. To kaga wannan bai dace ba, ka cuce shi, ka cuci ƙasa, ka cuci al'umma, kuma ka cuci kanka, ka kuma cuci uwar ta haife shi.
To bari kuma zuwa ga wannan malami. Da farko ya suna?
Sunana Babangida Sadamani Dogara Katsina.
To kaji dai batun da muke tattauna a kai shine na batun ilimi wanda gwamnati ce za ta dauki mataki na dore iyaye da suka kasa kai ƴaƴansu makaranta. To da farko ana maganan ma akwai irin waɗannan makarantu kyauta ne ko kuwa har da za a fito da wannan doka?
Wannan magana sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Magana bangaren karatu kyauta ba amma magana yanzu kamar ni jiha tawara na fito Katsina tun daga matakin primary har secondary kyauta ne. To me dalilin da zai sa kake kai ɗanka makaranta ko so kake kai da na sani? Babban ma abun bakin ciki, abun damuwa da ya same mu mu Hausa kullum muna mun koma baya. Yaro ɗan karami kamar abin da mai gida na ce Alhaji Ciro Man Sabo, idan ka zo nan ka duba gani yaro ɗan shekara 8 yana bin mota wai yana jin yunwa, ɗan shekara 5 yarinyar ta kai shekara 14 tana bara saboda Allah da Annabi ba su rasa abin da za su ci ba.
wasu ma in kaje gidansu akwai shanaye, wasu idan kaje gidansu sai ka sha mamaki, za a jaya musu rumun baka, Lagos akwai kuɗi, akwai wani jin daɗi, gaba ɗaya ka za kira su a zo da sunan su zama gasunan dai, na kasan jakuna su ne za su zama roburin, su ne za su zama gasunan dai su zama area boys. To ina amfani da wannan rayuwa, da Allah mai muka mu faɗa.
Kai kawo gwaiba wannan mataki
100%, a kwama shi duk wanda bai kai hanshi makaranta ba.
To ya suna malam?
Sunana Aminu Dahiru.
To malam Aminu, ka ji abinda malamai na gaba suka ce?
Bayanin da suka yi gaskiya ne. To amma ni ina da dan korafi a kai, ka san duk wani matsalai wani abu ke kawo wani abu, ba ma kaman ga mu yankunan mu na arewa na aka fi samun wannan matsala ta rashin tura yara makaranta. To amma wani abu guda gaskiya bangaren mu shine kun bangaren da yafi kowane bangare tsananin talauci. Wani mai gidan ko in ce maka iyayen sun ta'allaka akan wannan yaron ke dan dahwa musu, ana dan samu abin da za a ci a sha. So ni a gani na gwamnati kafin ta fara dauka wannan matakin, abin da ya kamata ta yi ƙarin sawawa mutane ayyukan yi ko kuma ta inganta harkokin noma, saboda galibi mu arewa mafi yawancin mu mutane ne manoma. Ta inganta harkar noma, mu san cewa mun dukufa akan wannan bangare na noma, mun samu abin yi. To kaga gwamnati in ta yi wannan, tana da hujjar da za ta iya kawo doka mai tsanani irin wannan. To amma irin wannan yanzu yadda ake yanayin nan, ban goyi bayan a kika yaro makaranta ba, amma kuma ni ban goyi bayan kuma a kwamishe mutum ba, saboda ni halin da muke ciki na yanayin harkokin rayuwa.
Abin da gwamnati ke cewa shine makarantun nan kyauta ne, primary har zuwa secondary.
To kuma amma kuma mu iyayen su kuma yanayin talaucin da muke ciki da rashin ayyukan yi shine matsalolin mu. Yaro an tura shi makaranta, shike nemo dan abin da za a ci, ya dawo babu. Kana ganin goma makarantar nan za ta daure? Shi yasa ni gwamnati ta nema ma mutane aikin yi ta kuma inganta noma, saboda wannan matsala ta fi tasiri a yankunan mu na arewa. To shi yasa kuma shi kanshi talaucin kuma ya fi yawa a yankunan mu na arewa, saboda haka gwamnati ta diba yankin ta yi abin yi daga baya, sannan sai ta kawo wannan doka mai tsanani. Ina goyon bayan ta, amma kuma ina so a kawo sassabci kan wannan al'amarin.
To da farko ya suna lai?
Sunana Alhaji Garba Abdullahi, wazirin Hausa a jihar Lagos Sabo Yamma.
To gashi gwamnati tana batun dore iyayen da suka kai ƴaƴansu makaranta, a matsayin ku na shugabannin al'umma, ya kuka ji da wannan barazana? Domin kuma ya kamata a ce kun san halin da iyayen nan ke ciki da kuma ta bangaren gwamnati.
Wani gaskiya abin yana dama ma kowane dan arewa zuciya idan ya ga yanayin haka din, musamman yadda su iyaye, gaskiya mu iyaye wasu sukan bada dama ga ƴaƴan nan, wasu ba talauci bane ba, gaskiyar lamari wasu ba talauci bane ba, kawai yanayi ne wanda yake kamar mutum wani sai kaga yana da mata uku ko mata biyu, dan wannan ya dan hita ya samu wani abu makwabci, sai kawai mace ta rinjaye ba ban yaro, sai ta ce ai ga wannan nan bai kai wani ba, ya fita gashi nan yana da kaza yana da kaza. To maimakon shi ya dole zuce shi, saboda ita makaranta da sai an daure tsakani da Allah da Annabi, ba yiwuwa a ce a bai yaro ba ilimin Arabi ba ilimin boko kuma a ce zanna kutuje ka in yi cigaba da neman muku na abin da za a ci din, domin tsananin ana hangen talauci. Shin yaron nan zai cigaba da zama yana nemawa su irin wannan suke zama su zama wani abu daban, kuma ga sanin su zama ƴan daba. A daƙaice sun taho da kamar nan Lagos, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, sai su zo su miss ƴan yare ƴan kana, sai su miss da manyan ƴan iska wanda suke sun saba dama area boys ne, suna shigar jikunna suna yin komi, hatta yaran nan suna tallar ruwa suna tallar aya da bino da sauransu suna ga. To sai su ba wannan layin su ko hada wancan, to in suka koma gida me za su zama? Kaga wannan sun zama hadari ga karkara. To ni ban goyi bayan ba gaskiya a bai yaro ba makaranta ba ilimin Arabi ba na boko, gaskiya ban goyi bayan wannan ba.
Wasu na ganin cewa kamar ai to kamar gwamnati ba ta samar da makarantun nan ba da za a ji.
Ita ma gwamnati akwai aka sai wajenta, saboda zaka tadda yaro an sa shi primary yayi primary, uba ya sa shi yaje secondary, to amma ya za a samu tallafi ya ci gaba shine matsala. Ita gwamnati kuma ba za ta taimaka ba, kaga wannan ma aka sai ne inda gaskiya ne. Ya kamata a ita gwamnati kanta, kamar yanda dukkan su wa'annan wanda ke shugabancin nan yanzu, sai ka diba shin ya ake karatun nan da karatun nan hudan sa'an da aka yi shi, yaro idan ya gama primary ya gama secondary, shin secondary din nan da mutun zai shi ko komai hake wuta za a yi ne. Sabulin wanka ba ruwan uba da shi, uniform ba ruwan uba da shi. Na san wanda ma ke kamar a dauka kamar ne majalisar jihar Katsina ne, mutumin mani local government ne. Akwai wanda yake yana cikin mani sai ya ce shi yana wajen Kaduna domin ya ba shi kudin transfer wanda za a je Kaduna. To kaga duk gwamnati ta yi wannan. To su yanzu gwamnati yanzu ne zai halatta wannan. Ni shawara ta gwamnati kamin ta dauki wannan mataki, to tabbatar za ta idan yaran nan sun ilimi to kuma za a neman musu gurbin da za su taimaka ma iyayensu, ba a tsaida su ba sai dan primary din su, secondary din su. To yanzu mai danga da ilimin secondary kan cikin kana neman aiki, haka ba zai yi ba. Kuma uban nan bai da halin da zaya biya ma dan shi kudin da zaya tafi gaba, kaga gwamnati ya kamata dauki wannan mataki inda gaskiya ne.
Yanzu bari mu je ga hirar da abokiyar aiki na tayi Amina Buhari Auna da Professor Hawa Ibrahim daga Jami'ar Harvard a birnin Boston na nan Amurka.
Sannu, bakuncin wa muka samu a yau da gobe?
Muna na Hawa Ibrahim daga Boston, Massachusetts.
To sannu Professor Hawa, muna so mu ji bayani akan matakin da ministan ilimi Adamu Adamu yake so ya dauka na hukunta iyaye idan ba su bar ƴaƴansu sun je makaranta ba.
To ni dai labarin nan yanzu nake ji, amma abin da zan iya cewa shine a arewan Najeriya karfin makarantarmu na allo ne. Makarantar allon kuma yana da daraja, yana da kyau ga yaranmu. Mun tashi da shi, mun girma da shi. Ni lauya ce. A wasu rawan ganin da na yi ina zauna baya na ɗan duba, sai in gani cewa wato makarantar allon nan ka zauna ana koyar maka kana memorizing nashi kana sawa kanka kullum, ya zama min da kamu lokacin da na fara aikin da koma makaranta ina makarantar lawyer. Kuma abinda na karanta idan ina so in haddace yana zama min da sauki. So makarantar allon nan da kyau da daraja, makarantar nasara ma yana da kyau aina. Amma da mu yi ƙasa a gwiwa kan cewa a wannan za a yi kaza, za mu ɗauki wannan gefe mu bar wannan gefe, ina jin cewa za a hukuntar da iyaye ya zama kaman a Turanci ana kiran shi duras, ana so a ci da samu su. Ba zai zama da shi gaban da muke so ba. Akwai wani lokaci akwai yadda ake zama da mutane na gida, muna zato mun san abubuwa, a sai mun je mun koma gida mun koma ƙauye. In muka zauna muka yi shawara da su mu ga su me suke gani na ci gaban makarantar yara, especially tafiya makarantar nasara, ya za mu yi sulki da makarantar Muhammadiyya ko makarantar allo. So wannan ba maganar tilasawa akai mutum kotu bane, ina ga wannan ba zai samu mana abin da ake bukata ba. Magana ne da mu mun gaji a zauna a yi ta, a kuma tabbatar da iyaye ana kira a Turanci ana buying in, wato an neme su shigo a cikin shawara, mu kuma mu sauƙaƙar da kanmu mu da muke sama da su, kamar shi minista ya zauna da su akan tabuma ɗaya ya ji nasu shawara. An ba zai iya yi bai tura masu taimaka mishi a yi shawara, amma tilasawa a je kotu ina kaman ba za a samu gallabin tafin ya yi daidai ba idan komai ya zo da tilasa.
To a matsayinki na wacce ta daɗe tana koyarwa, kina gani kamar ana misali suna maso su sa hakan ya zama doka, kina ganin zai yiwu a ƙasarmu ta Najeriya?
Ike mutum da baka san ma yanayin yara na ƙauyuka ba. Doka akan yi saboda a yi ci gaba ne, ba wai ana so a ci gaba saboda dole a tilasta doka ba ne. Hakan ba zai zama da amfani ba ne a nawa ganin. Ni 'yar ƙauye ce, na tasha ƙauye kuma na yi talla sosai. Wa'annan duk abubuwa ne da idan muka yi la'akari da shi, shi ma ilimi ne fa. Kamar da muke faɗi, ya za a yi a sani yaran da muke da shi a ƙauye tun da babu ƙidaya? A ƙauyukan namu ma wani lokacin ba su da suna, saboda ƙauyukan in ka shiga ciki sosai, kamar idan su zo su zauna an jima kaɗan su tashi su koma wani guri, kamar dai ko ba barori ba ne ma masu shanaye ba ne, amma yau sai ka ga sun zauna a nan gobe sun koma wani guri. To a hakan idayen nasu ma samun shi kan zama da matsala. Su aka samu irin hakan nan, ya za ka yi ka ce ka yi an yi doka ana so a ce dole yaro kuma kanta ba yaron bai je makanta ba, za ka iyayensa za a samu su doka kuma a hukuntar da su, sai zama da matsala, za a kuntata musu ne. So wasu abubuwan idan ana yi ana duba menene asalin mu, ina muka dosa, me muke so wa yaran mu. Ilimin nasara yana da kyau, amma wataƙila ba shi ne asalin mu ba kuma banda ake so a ci gaba ba ne. Ci gaban ya sha bamban. So ba wani lokaci ba karatun ilimin nasarar ne yake samu ci gaba ko kaɗan. In ka ci gaba ba ka da imani, in ka ci gaba ba ka da mutunci, in ka ci gaba ba ka da al'ada, ba zai yi nisa ba. Da shi muna gani a duniya yanzu ga wannan kisan da aka yi a New Zealand kwanan nan, idan wani ci gaba ne haka, ai ci gaban ya zo mutu da matsala. So mu dinga tunani, muna sara muna duban bakin gatari, kada mu ce za mu ɗauki ɗan da yake cikin ruwan da ake wanke shi a zubar da ruwan, a zubar da ɗan da yake cikin ruwan. A'a, ba a yin haka. In aka je wanka ba a zubar da ɗan da ruwan, muna da asali, muna da tushen mu koma mu sake shawara. Ilimi yana da kyau, kuma ilimi ɗin ba dole sai na nasara ba ne. Imani yana da kyau, wani lokaci ilimin nasara sai cire mana imani a zuciyarmu. To wannan duka mu yi la'akari da shi, ne zancen cewa za a hukunta iyaye ma bai kamata ya taso ba. Shi minista ya sake dubawa, ya sake lissafi, ya sa kwamiti a ba shi shawara, a je ƙauyuka a tambaye su me suke so da za a samu a ci gaba ya zama mun ci gaba daidai. Ba za mu dinga fadawa mu tashi mu fada nan mu tashi don suna abu kaza a duniya mu ce mun zamu. Muna da abin da duk da ya mun jima cikin shi tun ma kafin su yi ilimi.
To yanzu waɗanne matakai ne kike ganin minista ya kamata ya mai da hankalin shi a kai domin inganta harkokin ilimi, idan ana gani kamar wannan mataki ba shi ne hanya ba?
Zan ba da shawara kan matakai guda uku. Na farko shi ne, a Turanci ana kiran shi inclusive education, wato ilimi da za a iya cewa iyaye su shigo cikin maganar ilimi. A da idan ubanka ko iyayenka suna gona ne ko kuma suna kiwo ne a ƙauyuka, ana tafiya da kai kana ga yadda ake shuka, ake noma, aka zo za a girbe. To wannan duk ana ganewa, a ce maka wannan ciyawa ne, a wannan masara ne, wannan dawa ne, wannan gero ne, wannan maiwa, daban yake da ciyawa. Ilimi ne fa, babban ilimi ne. Idan ka je za ka zuba taki nan na rago, in ka zuba shi a maiwa, mu ɗauki na kaji mu saka shi a cikin kuɓewa da auduga. So akwai ilimin da muke da shi, asalin ilimin mu. So idan aka kawo iyaye cikin tafiyan ilimi, inclusive education, zai zama da amfani. Ya duba wannan a cancan ƙauyukan especially na arewa Najeriya, a kawo iyaye cikin zancen shigaban ilimi, a yi shawara a kai, shi ne na farko. Na biyu kuma ana maganan functional education, wato ilimi wanda zai amfane mu da yaranmu da kuma jikoki da mawuli ba a haifa ba. nufi na shine idan aka ce yaro zai ilimi ya je gama karatu ya dawo ya zauna gindin bisha ba shi da aikin yi wannan bai ilimin bai yi ba ko ilimin zai yi shi je injiniya ya je ya yi law bai samu aiki ba me amfanin ilimin amma ilimin da zai samu ya ci gaba da zaman shi na rayuwa a kauye da kuma birni da kuma gurare dai da zai haɓaka yana da kyau so yanzu mun tada a cikin Najeriya an kace kamar ni na fito da kauyen Gombe ne da ɗin kowa can gindin dutsen Bema in ya fito na tafi gida na kuma na dawo daga Najeriya kwanan ne sai ka je da safe ka samu yara sun fito ba su da aiki sun kai ɗari a gindin shiya suna zaune ba su da wani aikin yi kuma sun je sun yi karatun sakandare sun gama wasu sun je university sun gama sun dawo su fita nan yau su je Gombe su dawo su je suna nan sun zama kaya ne kan iyayensu so mu nemi ilimin da zai zama mana da amfani na functional me functional ne da Hausa
da zai yi aiki muna iya ce kawai ilimin da zai amfani
ilimin da zai zama da amfani wa yara ilimin da za mu sa kanmu a sake dubawa takardun da ake karantarwa don na shiga hina primary school inda ni na je na karanta takardun da ake karantar da yara a sake dubawa wasu abubuwan da ake karantar da su din muna da fushi a ƙasa kamar lokacin da nake makarantar primary kin san ba mu da kauye muka fito kuma mu abin da muke shekara ne karan nan kuma yawancin shekaran da aka yi shuka ne aka yi yadda shi na ko gero ko na corn masara sai mu ɗauki karan sai a cicire tsille-tsille za mu iya gina gida da shi za mu iya gina mota da shi za mu iya gina jirgin sama da shi da jirgin ruwa da tsille-tsillen nan yanzu na muna maganar STEM education science technology engineering and math ina gani abin da suke haɗawa a nan jami'a na Harvard muna da shi muna mun yi irin su shekaru 30 ne wuce amma sai muka zubar da namu muna so mu ɗauki nasu su kuma sun san are namu sun zo sun ɗan sun kwatkure za su mayar mana da shi mu je mu siye shi a kuɗi mai nisa kuma a ce a mu kawo kuɗi barkate saboda su koya mana haba so ni ina fatan za a sake duba waɗannan abubuwa muna da taɓo
wato tsarin ilimin ma ya kamata a koma a duba maimakon matakin da minista yanzu yake ba da shawara akan ɗaure iya a koma amma duba tsarin ilimin yadda yake da yadda zai fi mana amfani
tsarin ilimi da yadda zai mana amfani a arewa ya kamata a duba ta a sake waiwayonta a duba ta a ga yadda za mu yi mu ci gaba da abin da zai taimaka mana tafiya gaba amma wani tsalle-tsallen za a ɗauki iyaye a sa su a kurkuku saboda ba su kai yaran su makaranta ba ban gan shi da amfani ba a zuwa ci gabanmu a arewa
to farfesa mun gode kwarai da gaske da hirar nan da kika yi da mu abin mamaki da wala wato ilimin da mu muke da shi a gida da suke da shi ma a ƙauye shine abin da wai Harvard ke gade shahararren jami'a kamar Harvard
gaskiya ne kam to kamun saboda ba isasshen lokaci kamar da yadda ta bayani kamun a ce a sa wani doka wani yunkurin sa doka da za a hukunci sai an inganta harkan ilimi saboda in ba a maida makaranta da su uniform da kayan karatu kyauta ba akwai mutane da yawa da suna neman abin da za su sami cikin su ba ma ta ilimi suke ba amma aka samar da wannan kai har ma da motocin da za su ɗiba yara daga kofar gidansu su kai su makaranta
duk zai kama iyaye sauki
ya kamata ita ma gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka an ta fara ingantawa sannan kuma ta sa doka daga baya
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa
Daula Salim
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya